بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 26 ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 21 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya kamar na'am to zakanin su na dauka kwana 6 ne 21 to wancan ya zama da bakwai ko to 27 haka ne na'am 27 kenan ga watan Jumadal Ula hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wadda ta yi daidai da 21 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunna littafi ne na babban malami Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 77 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata muna dai cikin tattaunawa game da wata kungiya mai matukar hadari a cikin wadda take dangantuwa ko take alakanta da kanta da wannan addini namu na musulunci ita ce wato kungiyar jahamiya wato kungiyar da ake danganta ta zuwa ga Jaham bin Safwan duk da cewa shi ma gadarta yayi daga Ja'ad bin Dirham kamar yadda muka karanta shi kuma dai silsilatan ka koma tana koma zuwa ga Yahudanci to wannan kungiya ta sadado cikin wannan addini na musulunci tana ikirarin kungiya ce ta daidai tana tafiya akan turba kuma balma ita ce wadda take akan daidai kuma wannan ba zai zama abin mamaki ba domin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayanin yanda wannan addini na musulunci zai karkasu har zuwa gida 73 kuma kowannen su karka dauka yana da awar wani addinin daban da ba na musulunci ba a'a karka dauka kowannen su yana da awar bin wata sunna ba ta Annabi ba a dukkanin su suna jingina zuwa ga wannan addini kuma suna cewa shine addinin da manzo Allah ya zo da shi amma ta tare da haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace dukkanin su wuta za su tafi ƙarya ne ba akan daidai suke ba ba akan turba suke ba ba akan koyarwar sa suke ba sai kwaya daya to kwaya dayan nan ita ce ake ta kokarin fito mana da ita a dan ciccire kura da haki da abubuwan duk da aka daddanne ta da shi dan mutane su fahimci wacce ce furqatun najiya wadda dukkan wanda yake son ya rabauta duniya da lahira ya hadu da Allah lafiya kuma ya sha tafkin alkausara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tun kafin dare masa ya kokari ya lalubi wannan furqatun najiya ya rike ta da aka daga cikin wayannan kungiyoyi akwai ainihin wato jahamiya wanda tana da aqidu marasa kyau masu hadari sosai wanda zamu karanta wasu daga ciki a yau amma darasin da ya gabata dai mallam ya ci gaba da bayani game da addinin musulunci al'amura ba su fara ainihin wato rikirkicewa ba a cikin sa har sai da ainihin aka samu ma'abota san zuciya da kuma jahilai sun kutso kai da sunan malanta sun kuma kokarin tsoma baki cikin al'amarin da ba su da ahaliya, aka wayi gari kowa ma yana iya bada fatawa, kowa ma yana iya magana da sunan addini, kowa yana iya jan wata aya ya fassara ta yanda yake ganin zai iya fassarawa, kowa yana iya yin hujja da abin da yake ganin ainihin zai yi hujja da shi da sunan addini. To wannan sai ya zamto mas'aloli na ilimi, kowa ma yana iya sa baki a ciki. Kamar yanda kuma wannan fitinar da muke ciki kenan a yau, musamman ka koma dandalin ainihin wato shafuffuka na mutane na ainihin wato Facebook da ire-iren waɗannan kafofi na ainihin wato a social media, shi ma za ka ga tuni mutane sun daɗe da zama malamai, suna magana da sunan addini, suna ainihin wato halattawa su haramta, su kafirta, su fasikantar, su bid'antar duk ainihin wato amma fa a social media, da kuma ainihin wato abin da ya shafi ainihin wato wato channel da ake da su daban-daban, wato mabambanta daban-daban. So saboda haka yin magana, wannan magana da kuma ainihin wato ta ci barkatai da sunan ilimi, wannan ya sa al'awam, wayanda suke awam, amawa, wayanda suke ba malamai ba, suka zamto ya takallamuna fi masailil ilmi, suna tattaunawa game da mas'alolin ilimi, suna kokarin jefa wa mutane shakku game da abinda mutane suke rike da shi na addinin daidai. Domin duk wanda yake addinin daidai ya rike sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kullun shine target, kuma shi ake kokarin a nuna masa wannan hanyar da ya rike ba ita bace. Dan haka suna kokarin shubuhohi kala-kala, wani abu da yayi kama da hujja ba hujja bane, yayi kama da gaskiya ba gaskiya bane, to za ka ga suna kokarin jefawa mutane irin wannan shakku din, suna kuma jefawa mutane shakku da kokonto cikin hukunce-hukuncen shari'a. A bi gashi shari'a ga hukuncin da tazo da shi, amma sai a jefawa mutun shakku cewa wannan hukunci bai yi daidai da hukuncin shari'a ba, ko ya saba wa hankali. Suna jefawa mutane kokonto da shakku game da fatawoyin manya-manyan malaman musulunci, wanda duniyar musulunci ta karbe su, al'umman musulmi sun yadda da ilimin su, sun yadda su dinga jin fatawoyin su, su kuma dinga bautawa Allah a ƙarƙashin fahimtar waɗannan malamai. To sai a dinga kokarin jefawa mutane kokonto da shakku game da su kansu fatawoyin waɗannan malamai din, wanda a ƙarƙashin haka suka dinga kafurta duk wanda ya saba wa wannan mummunan tafarki nasu. Kai ba ma wai ga magarin mutane ba, har aka wayi gari suna kafurta manyan malamai magabata. Kaji wani malami cikin manyan malaman musulunci, irin waɗannan mutane masu gurɓatacciyar aƙida suna zaginsa. To amma duk wannan shi ma in ka koma hannu guda ba za ka sha, ba za ka yi mamaki mai yawa ba, tunda su kansu sahabbai akwai waɗanda suke ganin su a karkace, suke zagin su. Balma shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba su raga masa ba shi ma wajen jingina maganganu marasa kyau game da shi. To wannan ainihin wato abu ne wanda yake yana da matukar hadari, wanda har za ka ji wani daga cikinsu yana cewa Imamu Ahmad ai mutum ne, shi ma mutum ne. An gane ko nahnu wato hum rijalun wa nahnu rijal, ai mu mutane ne, su ma mutane ne, suna da damar su fahimci addini, mu ma muna da damar mu fahimta, suna da damar su gane, muna da damar mu gane, suna da damar su yi fatawa, mu ma muna da iko mu yi fatawa. Har ma ainihin wato akan hakan yakan kai su ga matakin da suna ganin waɗannan manyan malaman na shari'a, limaman nan duk da muke ganin su kowanne an faɗa ana cewa rahimahullah, Allah ya ji kansa da rahama, to suna ganin ba shi da wata martaba, ba shi da wata daraja, ba shi da wata kima, ballantana ma har in an ambace shi a ce Allah ya ji kansa, ko Allah ya masa rahama, ko kaza da sauransu. To waɗannan su ne kusan abubuwan da suka sa al'umma ta halaka ta fuskoki da dama, wani su ba su sani ba, sun fada cikin ramin halaka saboda gani suke yi wannan hanya da aka ja su akan ta kamar daidai ce, ta kuma wasu suka ma kafurta ta wasu fuskokin, tunda an riga an cakuɗa al'amura, an rikirkita wannan koyarwa ta musulunci mai kyau, an cakuɗa ta da san zuciya da maganganu waɗanda suke na ƙarya. To wannan yana daga cikin abinda ainihin wato ya jawo ruɗani da ruɗewar ƙwaƙwalwa ta musulmi a yau ma, har wani yakan wayi gari ma ya dinga ganin to ina mafita kawai, ko kuma malamai da su suka kawo wannan hargitsin, su suka rikirkita wa mutane lissafi, tare da cewa malamai ba wani rikirkita lissafi da suka yi. Irin waɗancan masu gurɓatacciyar aƙidar su ne suka shigo da ruɗani, suka zo don su cakuɗa wa mutane addini. A wayi gari yanda kiristoci suka zama wato an rikirkita musu lissafi, sun rasa gane addinin nasu na gaskiya. to mu ma haka ake ta kokarin musulunci shi ma a hargitsawa mutane kokolwa ta yanda za a waye gari kawai mutane su zamto kawai suna bin addini bisa kokonto ko shakku ko suna ganin anya ko shine na daidai ko wani abu mai kama da haka to wannan yasa wasu suka zama zindikai suna fadan kalmomi na zindikanci a musulunci aka samu rarrabuwar kai bid'o'i suka yawa saboda me wayannan illolin duk saboda tadakkulul juhal an samu jahilai da sunan malanta sun kutsa kai fi masailul ilmi cikin matsalolin ilmi sannan kuma ga karancin tsoron Allah mutum ya san cewa abin nan ƙarya ne ba gaskiya bane san zuciya ne ba shi da goyen baya na magabata amma ya kiri da muzu ya dage ya kuma kafe ya tagogwa manumfashi akan cewa daidai ne kuma waninsa shine ba akan daidai ba to wannan karancin tsoron Allah da kuma jahilci da kuma jahilai su sa baki a cikin masaloli na ilimi to wannan shi ya kawo ainihin wato wannan abubuwa da muke ainihin wato tattaunawa akan su wato shi kuma ya kawo abubuwan da ainihin wato al'umma ta waye gari a cikin sa da haka ne ma wani cikin magabata yake cewa qalla wara'uhum fatakallamu tsantsenin su ne yayi karanci shi sa suke ta surutu idan mutum yana da wara yana da tsantseni ko daidai yake faɗa fa yana karanta maganarsa dan kada garin daidai din kuma ya faɗi kuskure to amma mutum saboda karancin tsantseni a magana yakan faɗa daye su kilin zabi yayi ta surutu kuma akan abin da yake ba na daidai ba amma duk wanda yake tsoron Allah to za ka ga baya sa kansa cikin abin da ya san ba shi da kwarewa akai wannan kuma shine daidai ba za ka yi magana ba akan abin da ka san ba ka da kwarewa amma mutum yace duk da na san wannan ba bangare na bane ko ba field ɗina bane amma kaza wannan babu zalunci fiye da haka ka tabbatarwa kanka rashin sani kuma kai hukunci hukunci akai wannan ba daidai bane to kuma wannan ba wani abu bane yake jawo mana irin wannan face karancin tsoron Allah da haka ba daidai bane mutum ya sa kansa cikin abin da ainihin wato ba shi da kwarewa akai da haka sai muka rufe tattaunawa mu akan cewa babu wanda zai zamto akan turba ba wanda zai zama akan daidai babu wanda zai zama akan hanyar tsira sai wanda ya tabbata akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko yayi umarni ko sahabbansa suka yi umarni baya tsallake su wannan duk wanda ya tsaya a wannan matsayar to zai kukuta daga waɗancan illolin da muka karanta kafirci karkacewa bata da kuma ainihin zindikanci da makamantan irin waɗannan Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai dai mutum ya zamto abinda ya yalwaci manzon Allah ya yalwace shi abinda ya gamsar da manzon Allah ya gamsar da shi addinin da annabi ya tafi akai yana kansa to wannan shine kawai wanda yake kan hanya mai bullewa Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan ta to wannan kusan tattaunawar da muka yi kenan satin da ya wuce da haka zamu tashi kan gaba ta 99 a qalal muallif rahimahullahu ta'ala wa man qala lafazi bil qur'an duk da cewa ita ma wannan kamar mun karanta shi ainihin matanin sharhin da mu tashi akan sa ko mun karanta inda Imamul Barbahari yake cewa wa man qala lafazi bil qur'ani makhluqun fa huwa jahmiyun duk wanda yace lafazin nan da yake yi wajen karanta alqur'ani lafazin nasa makhluqi ne abin halitta ne to Imamul Barbahari yace wannan shi ma ya zama wato bajahmi ya zama bai sani in ma bai sani ba ya sani fa huwa jahmiyun ya zama mabiyin waccan dariqa ko waccan ainihin wato kungiya ta jahmiya wa man sakata wanda yayi shiru fa lam yaqul makhluqun aw ghayru makhluqin akace alqur'ani menene kai a aqidaka me alqur'ani menene a me matsayin alqur'ani a aqidaka yace to shi dai ba zai ce makhluqi bane ba zai ce ba makhluqi bane nan ma fa huwa jahmiyun shi ma wannan aqida ta ba za ka iya cewa alqur'ani zancen Allah ne daga gare shi yake kuma zuwa gare shi zai koma kuma sifa ce cikin sifofinsa abinda su jahmiya ba sa son su faɗa kenan su ci yadda cewa alqur'ani maganar Allah ce sifa ce cikin sifofinsa wannan shine abinda aqida mai kyau kaman yanda ka san maganar da kake yi sifar ka ce ba ta rabuwa da kai sifa ce zatiya ko da yaushe har ma an ce baka magana to sai dai ko baka da lafiya ko kuma an samu matsala
amma matukar lafiya ka kalau zaka yi magana kuma maganan nan sufakka ce wanda baka iya rabuwa da ita haka alqur'ani zancan Allah ne sufa ce cikin sufofin Allah ba abin halitta bane kaman yanda muke ababan halitta su kuma kokarin da suke su nuna alqur'anin nan kaman yanda nake abin halitta shi ma alqur'anin nan abin halitta ne zan iya halaka alqur'anin nan zai iya halaka dan haka alqur'ani makhluki ne kaman yanda nake makhluki kaman yanda kake makhluki kaman yanda dakin Allah makhluki ne kaman yanda taguwar Allah makhluki yace to haka shi ma Allah madaukakin sarki maganan nan tasu ta alqur'ani ita ma makhluki yace wannan ita ce dambar wadda aka yi ta fama da su kuma akwai mugun wato abinda suka kudunduno a karkashin wannan akida shi yasa malamai suka zare kan sakalin su na alqalamin rubutu suka yi ta rubuce rubuce suka yi ta kokarin wayar da kan al'umma tun a zamanin su Imam Ahmad bin Hanbal ainihin wato har zuwa ainihin wato wannan aqida ta jahmiyanci Allah madaukakin sarki ya sa wutar ta talafa da haka ko dai kace alqur'ani zancan Allah ne sufa ne daga cikin sufofinsa amma duk wanda aka ce alqur'ani ya matsayin sa wajen kai ce to shi dai ba zai ce makhluki bane kuma ba zai ce ba makhluki bane to wannan an kicin buri ne an ci dila aka ce wannan ita ma aqida ce ta jahmiya a samu wani kawai ya tsaya tsakiya ya ce shi baya nan to shi ma jahmiyanci ne Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya ji kansa da rahama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk wanda yayi tsawon rayuwa a cikin ku to zai ga al'amura na bambance da aqidu da sabani mai yawa amma duk lokacin da aka samu rudewa da rikirkicewar al'amura da sabanin nan da annabi ya faɗi ba makawa sai ya faru kafin duniyar nan ta tashi addinin nan sai an samu sabani da rikici iri-iri na rudewa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaura ba sai da ya ga wa al'umma samagani in an samu kai cikin wannan rudani sai ce fa iyyakum muhdathatil umur duk abin da yazo daga baya bayan annabi da sahabbansa sun bar duniya to sabon abu ne da haka annabi ya ce a hirdinku duk abin da bai zama addini ba lokacin annabi da sahabbai har duniya ta nade ba zai zama addini ba da haka duk aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai santa ba bai san da zamanta ba bai mata rijista ba sahabbansa ba su santa ba almajiran sahabban nan ba su santa ba wannan aqidar ko daga wajen wa take ba mai kyau bace mutane su yi hattara da ita annabi ya ce fa iyyakum ina ja muku kunne a hirdinku wa muhdathatil umur da al'amura sababbi a addini fa innaha dalala dan dukkan wani sabon abu a addini ana gane abu sabo ne in ya zamanto ba annabi bane yazo da shi annabi ya bada kaida man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wannan ita ce kaidar da annabi ya ja walayi duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu stamping din manzon Allah ya ce ba za a karba ba duk wanda ya farar da wani abu cikin wannan addinin wanda babu shi daga manzon Allah da sahabban nan to wannan shi ma abin da yazo da shi ba za a karba ba da haka yace duk abin da wani ya kudunduno ya shigo da shi cikin wannan addinin bata ne wa alaikum bi sunnati ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin ku rike sunnar khalifofin nan Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhum ajma'in wa addu alaiha kar ku yi sako wajen ruko da sunnar annabi da ta sahabbai ku rike ta da karfi bin nawajis annabi yace ku rike ta gam da hakoran ku kar a fisge muku asharhu sai ash-sheikh Fawzan al-Fawzan rahimahullah yace athbata Allah li nafsihi al-kalama na farko dai ka sani Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kansa yana yin magana fi ayatin kathiratin a ayoyi da yawa ayoyi da dama Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kansa yana magana min ha daga cikin ayoyin da Allah ta'ala ya nuna yana magana qauluhu akwai fadin Allah ta'ala qul kace law kana al-bahru midadan inda za a ce tekuna na duniya gabaki daya domin wannan aldin al-istigraqiya ce dukkan wani nau'in kogi ko ainihin wato teku ya shiga cikin wannan aldin law kana al-bahru inda za a ce gabaki dayan tekuna midadan su rikide su zama tawada likalimati rabbihi wajen ai ta rubuta maganganu da kalmomin ubangiji Allah ta'ala ya ce lanafidal bahru da tekunan nan da suka zama tawada gaba ɗayan su sun kare qabala an tamfada kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na su kare Allah ya ce walau koda ji ina mun zo bi mithlihi da kwatan kwacin irin waɗancan tekunan da suka kare madadan kare to da duk za a ci gaba da karo wasu tawadar duk alƙalamin duniya da duk wani biro na kowane irin kamfani ya zo ya ta rubuta kalmomin Allah Allah madaukakin sarki ce alƙalamin nan sai inkin sa ya kare amma kalmomin Allah ba su kare ba an fahimta ko suratul kahfi aya ta 109 ay kalimatul la alladhi ya'muru biha wa yanha wa yudabbiru biha al-kawn abinda ake nufi da kalmomin Allah anan shine maganganun Allah allati ya'muru biha wanda da wannan maganganun ne Allah ke yin umarni ayi kaza ayi kaza ayi kaza wa yanha kuma da waɗannan kalmomin ne yake amfani da su wajen hani yace kada ayi kaza kada ayi kaza wa yudabbiru bihal kaun da waɗannan kalmomin nasa ne yake gudanar da halitta yake gudanar da duniya gaba daya man yahsi kalimatillah wane ne zai iya kididdige da lissafe kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya ma takafi hal biharu kaga tekuna ma tabuwaye su tabuwaye tekuna basu iya kididdige kalmomin Allah ba wala taktubu hal aqalamu alqaluma kulluha dukkan nau'o'in alqalamin rubutu shi ma baya iya rubuce maka kalmomin Allah baki da wa kalamullah zancan Allah kama yaqulu ahlus sunnati wal jamaa kamar yanda ahlus sunnati wal jamaa suke fada qadimun naw kalmomi ne waɗanda suke qadimun naw nau'in su bai da farko hadithul ahad amma daidaikun su suna da farko qadimun naw nau'o'in su ba su da farko amma hadithul ahad yanda Allah madaukakin sarki ke fada lokaci kaza ya ce kaza lokaci kaza ya faɗi kaza to wannan shine abin da ke zama sabo lokaci kaza ya faɗi kaza wanda a farko bai faɗa ba to wannan shine hadithul ahad amma qadimun naw kar ka dauka nau'in zancen Allah wani sabon abu ne a'a zancen Allah kaman yanda Allah bai da farko zancen sa bashi da farko babu lokacin da za a ce ga daga lokacin da Allah ya fara magana qadimun naw nau'in zancen Allah ba yau aka fara ba ba jiya ba ba shekaran jiya ba nau'in zancen Allah ba shi da farko hadithul ahad amma daidaiku cikin zantutukan Allah yakan fade su ya sabunta fadin su lokaci bayan lokaci ko yayi umarni ko yayi hani ko kuma wajen gudanar da halittarsa fal qur'anu min ahadi kalamillah kaga kafin alqur'ani ya Allah madaukakin sarki ya saukar da at-taura injila da sauran littafai to alqur'ani yana daga cikin daidaikun zancen Allah kafin alqur'anin Allah madaukakin sarki yayi magana ta harshen annabawa daban-daban ta littafai daban-daban kaman wayancin littafan da muka ishara at-taura injila zabura suhufi ibrahim wa musa da haka alqur'ani ɗaya ne daga cikin zantuttukan Allah wa min afradi kalamillah yana daga cikin ɗaya-ɗayan zancen Allah subhanahu wataala fa kalamullah kaga kenan zancen Allah thabitun ashe tabbataccen abu ne bi kitabillahi a alqur'ani cikin littafin Allah alqur'ani cike yake da bayanin zancen Allah wa sunnati rasulihi zancen Allah tabbatacce ne a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala shakka anna al'uqula salima ko shakka babu hankula lafiyayyu ba masu larura ba tusbitul kalama lillah su ma suna tabbatar da zance ga Allah dukkan hankula lafiyayyu ba marasa lafiya ba ba waɗanda suke asibiti ana jinyar masu su ba hankula masu lafiya suna tabbatar da Allah yana magana suna tabbatar da zancen Allah li'annahu saboda zancen Allah sifatu kamalin sifa ce ta kamala yo yanzu ko kai aka ce baka magana kamala ce ko tawaya tawaya ce aka ce ga wani ai shi baya magana ai rashin magana ko gare ka bil adama makhluqi rashin magana tawaya ce idan har rashin magana ga dan adama ce kurma ne tawaya ce, bebe ne tawaya ce, ko baya gani a ce makaho ne tawaya ne, to kuma ya za a jingina wa Allah waɗannan sufofin? Ya za a jingina wa Allah sufar rashin magana? Bayan gashi a Alkur'ani wurare daban-daban Allah Ta'ala ya tabbatar da yana magana, ya tabbatar shi kansa Alkur'anin gudan dalili ne na maganar Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Allah madaukakin, ya tabbatar da zancen Allah. Da haka dukkan wanda hankulansu suna kan daidai, hankulansu suna da lafiya, su ma suna tabbatar wa Allah al-kalam. Li'annahu, saboda al-kalam din nan sifatu kamalin, sifa ce ta kamala. Wa nafihu, korewa Allah wannan sifa ta al-kalam sifatu naqasin. Kore wato kishiyar haka, to sifa ce ta naqasu, ta tawaya. Magana sufa ce ta kamala, rashin magana sufa ce ta naqasu. Lakin nal jahamiyata, sai dai waɗannan jahamiya ɗin, wannan ƙungiyar ta jahamiya, wahum in baka san su ba, su ne atba'ul jahami bin safwana, su ne almajirai magoya baya mabiyan jaham bin safwan, wa huwa khabisun, shi ko kazami ne kamar yadda muka faɗa, aqidar sa gurbatacciyar aqida ce, kazamar aqida ce. Zahara ala nasi, ya bayyana ga mutane, yushakkikuhum fi dinillah, yana jefa wa mutane kokwanto da shakku cikin addinin Allah. Yanda ka gamsu da addini na Allah ne kake yin addini iya karfinka, to daga cikin aqidar jahan bin safwan ya jefa maka shakku, ka dawo kana dan raba kafa game da addinin Allah. Ka dinga ganin anya wannan addinin, anya daidai ne, anya ko daga Allah yake, anya haka addinin Allah. Wannan yana daga cikin manufar jahan bin safwan, shi yasa ya bayyana ga mutane dan ya jefa musu shakku a cikin addininsu. Wa ya'muruhu, sannan a lokaci guda kuma ya umarci mutane bil ilhad, ta hanyar ilhadi. Ilhadi shine juhudu wujudillah, musun samuwar Allah, domin shi aqidar jahan bin safwan ma akwai kokwantan anya, akwai Allah. Wannan aqidar shi sa ba ta da kyau ko kada, ta kai matuƙa wajen muni, tunda kaga malamai littafai aka dinga wallafawa wajen fada da wannan aqida. Da haka yana kokarin kuma banda wannan ya amurhum, ya umarci mabiyansa da mutanen da suke sauraron sa bil ilhad, su zamanto masu ilhadi, kafircewa Allah ko kuma kafircewa samuwar Allah, wal kufur da kuma kafircin ma. Wa min zalika, na daga cikin haka, annahu shi jahan bin safwan, shakkakahum, yayi kokarin jefa wa mutane shakku fi a cikin annallaha yatakallam, cewa Allah yana magana, nan ma sai da ya jefa musu kokwanto a cikin cewa Allah yana magana, to nan ma bai bar mutane ba sai da ya jefa musu shakku. Wa qala, sai ya ce kalamullahi almawjud makhluqun, zancen Allah samamme halittarsa akan shi ma. Zancen Allah almawjud, in ka dauki alqur'ani kalamullahi almawjud ne, to alqur'ani shi a wajen jahan bin safwan makhluqi ne. Alqur'ani makhluqi ne, halittarsa aka yi kamar yadda aka halicce ka, aka halicci sauran halittu, haka shi ma alqur'ani halittarsa aka yi. Ina fata an gane, alqur'ani shi ma makhluqi. Wa qala, yace kalamullah, zancen Allah almawjud, wanda yake akwai shi samamme, makhluqun, makhluqi ne. Khalaqahu, wai da Allah ta'ala ya halicci zancen, fil lauhi, yana nan a lauhil mahfuz. Aw khalaqahu fi jibril, ko kuma ya halicce shi, ya kimsa shi a cikin jibril. Aw khalaqahu fi muhammadin, ko kuma wai da ya halicce zancen sai ya kimsa shi cikin ainihin wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa, shi a wajen jahan bin safwan, shi alqur'anin nan min idafatil makhluqi ila khaliqi, bai da maraba da jingina abun halitta zuwa ga mahaliccinsa. Dan an ce alqur'ani zancen Allah, ana nufin wata halitta ce aka jingina ta zuwa ga wanda ya halicce ta. Shi a wajensa alqur'anin nan kamar wata halitta ce, sai kuma aka ce alqur'ani zancen Allah, kamar an jingina alqur'ani a matsayinsa na abun halitta zuwa ga mahaliccinsa shine Allah. Wannan ita ce aqidar jahan bin safwan. Sai yace mithlu, yace ga misali baitullah, ai ana cewa ɗakin Ka'aba baitullah, ba shi kadai ba, dukkan wani masallaci ana ce masa baitullah. gashi an ce baitu kuma an jingina shi zuwa ga Allah, kaga baitun ba mu da kokonto halittar Allah ne, wato makhluki ne domin bulo ne, aka hada da siminti, aka hada da yashi, aka hada da rodi, aka yi kaza aka yi kaza aka gina masallacin nan. Da haka wannan masallacin halitta ne daga cikin halittun Allah. To kuma sai aka ce irin wannan ginin ba daidai yake da ginin kasuwa ba, ba daidai yake da ginin gidanka ba, shi wannan guri ne da aka yi shi, aka gina shi musamman dan bayi su zo su gana da Allah a cikinsa. To wannan gini ya daukake, wato ya daukaka a matsayi darajarsa da martabarsa ta fita kasuwa, ta fita tasha, ta fita gidanka na kwana, shi yasa sai aka ce kai masallaci ɗakin Allah ne. Da haka sai aka jingina irin waɗannan gine-ginen zuwa ga Allah. To shi Jahan bin Safwan sai ce shi ma yanda aka ce masallaci ɗakin Allah, to Al-Qur'ani ma halitta ne cikin halittar Allah. Yake cewa naqatillah, misali nabi yace ga taguwar Allah, kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa game da taguwar Annabi Salih alaihi salam. An gane ko naqatullah? Kaga naqa din taguwa ce, taguwar nan kuma makhluqiya ce, halitta ce cikin halittun Allah, sai kuma aka jingina ta zuwa ga Allah, tare da cewa dukkan wata taguwa halittar Allah ce, amma ita wannan ta Annabi Salihun ta musamman ce, shi yasa sai aka jingina ta zuwa ga Allah aka ce naqatullah. To shi a wajen Jahan bin Safwan kaman bawan Allah za a ce Abdullah, shi Abdun ai kaga makhluki ne, sai aka jingina shi zuwa ga wanda ya halicce shi Allah, sai a ce Abdullah. To a aqidar Jahan bin Safwan kazamar aqida, shi kansa Al-Qur'anin nan ba zance bane wanda yake sufa cikin sufofin Allah, a'a shi ma halitta ne, kaman yanda masallaci ya zama halittar Allah aka jingina shi zuwa ga Allah aka ce baitullah, kaman yanda taguwa ta zama halittar Allah aka jingina ta zuwa ga Allah aka ce naqatullah, kaman yanda bawa shi ma bawa halitta ne na Allah aka jingina shi zuwa ga Allah aka ce Abdullah. To haka shi ma Al-Qur'ani a wajen Jahan bin Safwan yace shi ma Al-Qur'anin nan wato halitta ce cikin halittun Allah. Hakaza, haka ya dinga fadin wannan, yaqulu qabbahu Allah, yaqulu qabbahu Allah, malai yace Allah wadaran wannan mutum, ya ci gaba da cewa Allahu la yatakallam. Shi a aqidar Jahan bin Safwan Allah baya magana. Shi wannan Al-Qur'anin ko At-Taura ko Injila wata halitta ce ta Allah, ya halicce ta kawai shikenan. Shi Allah baya magana. Wannan ita ce aqidar Jahan bin Safwan, Allahu la yatakallam, Allah baya magana. Wa idafatul kalami ilayhi, to in ka ce ah, to ai ana ce Al-Qur'ani zancen Allah, in ka kawo masa wannan maganar da irin masu aqidar sa, to za su ce maka idafatul kalami ila Allah, jingina wato magana da aka yi zuwa ga Allah, idafatu makhluqin ila khaliqihi, irin jingina abin halitta ne zuwa ga wanda ya halicce shi, kaman yanda aka jingina masallaci zuwa ga Allah, aka jingina taguwa zuwa ga Allah, to shi ma maganar ba magana bace wanda take sufa cikin sufofin Allah, a'a maganar ita ma wata halitta ce cikin halittun Allah. Da haka in ka ji an ce zancen Allah, to an jingina shi zancen abin halitta ne, sai aka jingina shi zuwa ga Allah wanda ya halicci zancen. Wannan ita ce aqidar Jahan bin Safwan. Hada min mazhabi, wannan yana daga cikin mazhabin Jahan bin Safwan, yana daga cikin aqidar da yake tafiya akai. Walahu mazhabul jabr fil qadar, ababun qaddara kuma shi Jahan bin Safwan din nan yana da wata aqida a jabariyanci, yana da aqidar jabariyanci, wato abin da ya shafi qaddara. An gane ko? Jabariya, yana da aqidar jabariyanci game da qaddara, cewa duk abin da kai, an gane ko? To ba ka da zabi, tursa saka kai. Shi yasa a wannan aqidar tasa shi yana ganin ba dalilin da Allah zai azabtar da bayi, domin da ya so su zama mutanen kirki duk da sun zama mutanen kirki. Da haka shi dan me yasa za a halicci aljanna, wasu a sa su aljanna, wasu a sa su a wuta? Ai Allah da ya ga dama shi ya halicci kowa, duk sai ya sa su zama mutanen kirki, duk sai masa da'a su shiga aljanna. Da haka shi a wajen ainihin wato Jahan bin Safwan yana da aqidar jabariya a abin da ya shafi kaddara. Da haka da ka zo masallacin nan dole ka zo, kada wani zabi, ba wai kai ka kawo kanka da zabin kanka ba, kawai dole ne, kawai tunda Allah ya kaddara da kai zamu karatu nan dole sai ka zo. Yanzu kuma a daidai wannan lokacin da wani ya tafi sabon gari ya je mashaya yake shan giya, shi ma da Allah ya ga dawa ba zai tura, ba zai bashi ya je gidan giya ba. Da haka da ya je gidan giya me ya laifin sa? Wannan fa ita ce fa irin aqidar, irin tabargazar jahamiyya. Walahu madhhabun, sannan har wa yau yana da wata mazhabar, wata aqidar fi nafil asma, wajen korewa Allah sunaye wa sifat da sifofi. A cikin babin al asma'u wa sifat yana korewa Allah sifofi, ga suna ya tabbata a nassi ya korewa Allah shi, ga wata sifa cikin sifofin Allah ta tabbata a nassi, jahan bin safwan abu ne mai sauki ya kore ta. Walahu madhhabun, sannan dan ka san wannan aqida yanda take, sai ya ce yana da kuma wata aqidar, wata mazhabar aidan fit takdhibi, wajen kuma ƙaryatawa bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin tsagerancin Jahm bin Safwan yakan ƙaryata sunnonin annabi, ce wannan maganar, wannan ce za a ce annabi ya faɗa, wannan ya ta amma ci karo da hankali, wannan hankali lafiyayye, ina zai karɓi wannan magana, ƙarya ne. Hadisi sahihi cikin littafan musulunci ya inganta ta hanyoyin da malaman hadisi waɗanda suka yi ilimi a wannan ɓangaren suka tabbatar, ya ce ƙarya ne. Da haka daga cikin aqidar Jahm bin Safwan ya ƙaryata hadisan annabi da yawa. Wa takdhib bil Qur'an, to shi kansa alqur'anin bai kai labari ba, ya ƙaryata alqur'ani. Shi zaka ga ma wannan aqida ce kafir ta kafirci. Fa huwa mulhidun khabithun, shi sa malai ce wannan mutum fa mulhidi ne, khabithun kuma kazami ne. Zahara bi hadhihi alfirya, ya bayyana da waɗannan ƙarerai. Wa hadha almadhhab, wannan madhhabun munhadirun anil yahud, wannan aqidar ta Jahm bin Safwan ta taho ne daga Yahudanci, aqida ce ta Yahudanci wanda dama sun cuso ta dan su fada da addini. Wani lokaci fada da addini gaba da gaba yana wahala, to sai su kudunduno, sai su samu wani kaman yanda har yanzu suna yi, su samu wasu su wanke musu kwakwalwa, su kimsa musu wani sako a dannon su cikin musulmi. Kaga mutum ya zo da wata sabuwar fikira, ya zo da wani sabon tunani, ya zo da wata bakuwar aqida, kuma ya zo ya tarawwaja ta, ya ta tallanta, ya ta yada ta. Kuma ka san kamar yanda muke ciki a yau, duniya ce ta social media, duniya ce ta kowa yana da bakin fada. Da haka kankace me, kankace kobo, sai ga mutum ya samu mabiya, sai ga mutum ya samu magoya baya, kamar yanda abin da yake faruwa a yau kenan. Musamman a ce yana da zaƙin magana, yana da usulubi, ya kuma tara wawaye waɗanda karatu na Fatiha, karatu na wajibi na sallah ba lallai sun iya ba. Kuma zai zaunar da su, ba zai sanya musu littafin da za su koyi sallah ko tsarki ko alwala ba, zai ba. Ba zai zaunar da su ya koyar da su alƙur'ani ba, zai sa musu hadisi ya koyar da su ba. Wannan hayaniyar zai tara, ya ɗebo inda yake so ya musu bayani, inda ya caccakuɗa ya da malmala, ya zo ya ta fesa musu wannan gubar suna haɗiya. Kaga mutum ba alwala, bai iya tsarki ba, sallarsa in ka gani abin tausayi, amma sai ka dinga jin maganganu gunduma-gunduma a bakinsa yana faɗa game da addini. Zaunar da shi ya karanta maka daga alamtar kaifa zuwa nazi, za ka tausaya masa. Domin addinin da yake bi, ko wanda yake bi din, ba addini yake so ya koya masa ba, so yake ya iya addini, ya iya tsarki, ya iya alwala, ya iya sallah, ya haɗu da Allah lafiya, ba shi yake so. So ake a rusa addinin, amma bai sani ba. A rushe waɗanda yake ganin su limaman shari'a, a rushe su. Madogarar tasa alqur'ani ne da sunna ko, to a nuna masa shakku game da alqur'ani, a jefa masa kokwanto game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. To idan har aka jijjigawa mutum waɗannan tuwasu guda biyu, to ai ka rushe shi, duk abin da ka zo masa da shi zai iya shiga. Wannan yana daga cikin hadafin Yahudu game da wannan addini. Sun auna, sun kwatanta, dai sun ga cewa sai da irin wannan, su ne orientalist al-mustashriqun, kuma har yanzu akwai su. Sukan iya ɗaukan nauyin mutum su kai shi haddace alqur'ani, haddace alqur'ani sosai, ya zo ya caccakuɗa al'amura, ba qur'ani ba. In ya zo ya samu ƴan uwa mahaddata alqur'ani, ya dinga shiga yana fita a cikin alqur'ani, za su yarda da shi. Su samu wani su tura shi wata jami'a ko wata makaranta ko wani guri, ya je ya koyi ilimin hadisi sosai, dan yi musu wannan aikin, yazo ya dauki hadisi kaza da hadisi kaza ya cakuɗa su ya hargitsa su ya kawo mutane ruɗu, ana tafiya lami lafiya, mutane suna bautawa Allah, amma a zo a hargitsa musu a jeho musu wani dafi. Wannan shine abin da yake faruwa har a duniyar ta mu ta yau. Allah ya kiyaye mu. Kama zakara Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi muqaddimatil Hamawiyya, kaman yanda babban malami a Sheikh Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani a cikin muqaddima ta littafinsa al-Hamawiyya yayi ambaci haka cewa wannan aqidar ta jahamiyanci ta taho ne daga cikin Yahudawa. Wal jaham laysa huwa alladhi ibtada'a hadha al-madhhab, shi kansa Jaham bin Safwan din ba shi bane wanda ya kirkiri wannan wato kungiyar. Fakana qablahu al-Ja'd bin Dirham, kafin shi akwai malamin sa Ja'd bin Dirham, huwa alladhi ibtada'a hadhihi al-maqalat ash-shani'a, shine wanda ya kirkiri irin waɗannan maganganun kazamai, yana jingina su zuwa ga addini, yana jingina su zuwa ga Allah, yana jingina su zuwa ga manzon Allah, yana jingina su zuwa ga Al-Qur'ani. Wa akhadha shi kansa Ja'd bin Dirham din, shi ma kwankwadar wannan gubar yayi wannan aqida, shi ma ba shi ya kirkire ta ba, shi ma ya karbe ta ne an Talut al-Yahudi, ya karbe ta daga Talut ibn Ukhti, wa mun karanta a baya dan yar uwar ainihin wato wa wannan ba Yahudin da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri Labid bin al-Asam, kaji salsalar wannan aqida ta jahamiyanci. Shi kansa Jahm bin Safwan, saboda shine wanda yafi fadada ta, yafi tallata ta, shi yasa ake jingina ta zuwa gare shi, amma shi ma yaji ya karbe ta ne daga Ja'ad bin Dirham. Shi ma Ja'ad bin Dirham ba shi bane founder din, wanda ya kirkire ta shi ma shine wanda ya karba ta, ya karbe ta daga gare shi Talut, wani da ake kira Talut dan yar uwar Labid bin al-A'sam. Shi kuma Talut din daga Labid bin al-A'sam ya karbi wannan aqidar. Labid bin al-A'sam al-Yahudi alladhi sahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wannan ba Yahudan bokan, gashi ba Yahudi, gashi boka shege da hauka, shine wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki kwanaki. Sihirin asalin sa an shirya shi ne dan kisa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya tsara Annabi ya rage tasirin sihirin, sai dai Annabi yayi rashin lafiya ta wasu lokuta har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara karyewa wannan sihiri, kaman yanda hadisin me ya faru yana cikin manyan littafai na hadisi. Fa hadhihi al-maqalatu, daka wannan aqida ta jahamiyanci, munhadiratun min al-yahud, kaga kenan asalinta ta bullo ne daga Yahuda, daga Yahudawa. Alladhina yuharrifuna kalam Allah, wanda dama sun yi fice, sun kware kware da gaske wajen lankwasa zancen Allah. Yuharrifuna kalam Allah, suna canja zancen Allah, amma wadhihi, daga yanda yake. Inka koma cikin Al-Qur'ani, Allah ta'ala yayi tala'anta su, yayi ta aibata su da tirda Allah wadai akan wannan mummunar dabi'ar ta Yahudawa ta lankwasa zancen Allah, ga yanda yake su murda shi, su canza shi daga yanda yake. Fala yustagrabu hadha al-madhhab al-khabith, kaga kenan ashe ba wani abun mamaki bane daga wannan aqida gurbatacciya, kazamar aqida, in har ya zama root dinta daga Yahudi yake, kai sa ran wani samun wani abun arziki a cikin ta. Kaga kenan ba zai zama wani bakon abu ba, zai zama wani abun mamaki ba wannan aqida gurbatacciya da irin abin da ta kunsa. Idza urifa, in dai har an gano anna masdarahu, asalin wannan aqida min al-yahudi, daga Yahudawa take, da su husu suka cusa ta alal muslimina, wato ga al'umman musulmi, bi wasitati hadhar rajul khabith, ta hanyar wannan kazamin mutum al-Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham shi suka wanke kwakwalwar, suka bashi sakon, shi kuma ya rungumo, ya zo da sunan addini, ya fesa wa al'umman musulmi wannan dafin. Alladhi qatalahu Khalid bin al-Qasri, wanda wani mai mulki da ake kira wato Khalid al-Qasri, wato ya kashe shi. Yawma Eid al-Adha, ranar Eidin babbar sallah, saboda kato bara da wato tabargazar Ja'd bin Dirham da wannan aqida da yake dauke da ita, shugaba na wannan lokacin Khalid al-Qasri, ranar Idin babbar sallah yasa ya yanka wannan Ja'd bin Dirham. An gane ko? Kama zakar Ibn al-Qayyim, kaman yanda babban malami al-wato Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ambaci haka a cikin nuniya din sa yace wali ajli dha dhaha bi ja'din khalidu al-qasri yawma zaba'ihi al-qurbani idh qala ibrahim laysa khalilahu kalla wala musa al-kalimul da'u kalimud dani shakara ad-dahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min akhi qurbani. Wannan shine ainihin babban malami Ibn al-Qayyim a cikin littafin sanuniya yayi waɗannan baitukan yace wali ajli dha saboda irin wannan mummunar aqida ta jahamiyanci dhaha bi ja'din khalidul qasri. Khalidul qasri shine yayi layya bi ja'd da wannan ja'd bin dirham. Abinda ake nufi da yayi layya da shi ma'ana ranar sallah da kowa yake kama ragonsa ya nemi qurbani zuwa ga Allah, to shi kuma a wannan ranar shi kuma yaga cewa wannan kazamin mutum mai wannan gurbatacciyar aqida babu abinda ya cancance shi dan a raba al'umman musulmi daga dafin da yake fesa musu illa ay layya da shi shi ma a irin wannan ranar a yanka shi, aka zartar da hukuncin kisa kuma aka yanka shi. To shine Ibn al-Qayyim yake cewa wato wali ajli dha saboda wannan aqidar wanda take ba ta da kyau dhaha khalidun al-qasri, khalidul qasri yayi layya bi ja'd da wannan kazamin mutun ja'd bin dirham yawma zaba'ihi al-qurbani ranar da ake yanka dabbobin layya dan neman kusanci zuwa ga Allah. Me yasa aka yanka shi? Daga cikin aqidar sa idh qala shi ja'd bin dirham ya ce ibrahim laysa khalilahu, wai annabi ibrahim ba badadin Allah bane. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, kaga ya kareta alqur'ani Allah ya riki annabi ibrahim badadi. Ja'd bin dirham yace sam bai yadda ba annabi ibrahim ba badadin Allah bane ba khalil bane, walai yake cewa kalla ba wannan kade ba ma wala musal kalimud dani yace annabi Musa da Allah yayi magana da shi ya matso da shi kusa da shi yayi magana da shi yace shi ma ba haka bane, Allah bai zance da Musa ba. Kaga can ma ya kuma ƙaryata wa kallamallahu Musa taklima, kaga ya kuma ƙaryata alqur'ani, hukuncin wanda ya ƙaryata alqur'ani kafirci. Shi yasa sai Ibn al-Qayyim ya ci gaba da cewa shakarat dahiyatu kullu sahibi sunnatin, dukkan ma'abocin riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya gode wa khalidul qasri game da wannan layya da yake. Daka duk wanda kaga yana taba addini, yana tabargaza da addini, kuma ai masa hukuncin da ya tantance shi wani ma ya dinga ganin ba ai masa daidai ba, to wannan shi ma akwai ayat tambaya game da imanin mutum. Akwai ayat tambaya yace shakarar dahiyata kullu sahibi sunnatin, dukkan wanda yake ikirarin ma'abocin riko ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to yayi godiya ga wannan layya da aka yi. Lillahi darruka alherin Allah ya gaishe ka min akhi daga wannan dan uwa na wa khalidun al-qasri qurbani da wannan neman kusanci zuwa ga Allah da yayi ta hanyar yanka wannan kazamin mutun ja'd bin dirham. Wannan sune baitukan da Ibn al-Qayyim yayi akhadha hadhihi al-maqalata anhum al-Jahm bin Safwan, da haka wannan gurbatacciyar aqida annabi Ibrahim ba badadin Allah bane, Allah bai yi zance da Musa ba, kaga yayi attacking din alqur'ani anan, to haka ya dinga yi sunnar annabi, haka yayi game da sufofin Allah, haka yayi game da kadari wato kaddara, haka yayi game da ainihin wato su kansu ainihin wato sufofin Allah da sunayen Allah kamar yanda muka karanta. Da haka wannan aqida ta sa shi ma ya karbe ta wato akhadha hadhihi al-maqalata anhu al-Jahm Jahm bin Safwan a wajen Ja'd bin Dirham, shi kuma ya konkwadu wannan dafin. Fa nusibat ilayhi, to sai kuma ake jingina wannan kungiya zuwa gare shi. Li'annahu huwa alladhina sharaha, domin shine wanda ya yayata ta, shi ya kuzuzuta ta, shi ya tallata ta ta yadu. Walaysa huwa alladhi ibtada'aha, amma ba shi ya kirkire ta ba. To za mu tashi wa kada ankara alaihim ahlus sunna, an ce lokaci yayi, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah ya gafarta mana, Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.